Saudade de Água.
É um dos programas da Voz da América que bate.
Sasha, Hausa na Maryara, Amara kake magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 6 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaron rundunar da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta kama kimanin mutane 91 da take zargi da aikata laifuffuka daban-daban a cikin jihar da sassan kudancin jihar Kaduna. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa mahukunta a kasar da masu hannu da shuni sun fara shirya taruka don tattauna yadda ya kamata sankari ta wato kalubalen rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya yayin da ake ban kwana da damuna. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da abubuwan da ke assasa sauyin yanayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a, harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe wani yaro dan shekara 10 da kakarsa a Karke, yankin da aka kai hari a jiya Alhamis. Jami'ai sun ce wani yaro dan wata 11 ya jikkata sakamakon harin. Jami'an Ukraine din sun yi Allah wadai da wani hari da Rasha ta kai a jiya Alhamis, wanda ya tarwatsa wani gidan cin abinci da ake gudanar da taro, harin da ya kashe akalla mutane 51 ciki har da wani karamin yaro. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa bayan harin da aka kai a ƙauyen Huraza da ke gabashin ƙasar, sassan jikin mutane ya barbazu a kusa da wani filin wasan yara inda harin ya yi barna sosai. Gwamnan Kharkiv Olesin Hubo ya shaida a BBC cewa kashi 5 na mutanen ƙauyen sun mutu a wannan harin ta'addancin guda ɗaya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a daren jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa a yau 'yan ta'addar Rasha sun ƙaddamar da harin rashin imani. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya shaida a BBC cewa harin da aka kai a kan Huraza ya nuna zurfin lalacewar da sojojin Rasha suka yi. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta zargi gwamnatin ƙasar da tauye muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce waɗannan laifuffuka na raunana tsarin bin adalci da demokradiyyar ƙasa. Hukumar ta zargi hukumar leƙen asirin Sudan ta Kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a tare da yin amfani da dabaru da hanyoyi da jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da su wajen yaƙar kudancin ƙasar kafin ɓallewarta. Hukumar ta fitar da wani sabon rahoto a jiya Alhamis mai suna Enrich Repression, wanda ya yi nazari kan ƙarancin 'yancin demokradiyya da na farar hula a Sudan ta Kudu. Sannan ta zargi hukumomin tsaron Sudan ta Kudu da jami'an gwamnati da cin zarafi da azabtarwa da danniya da yin katsalandan a harkokin yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa. Kwamishinan Majalisar Ɗinkin Duniya Bani Afako, da yake zanta da manema labarai a birnin Nairobi, ya ce waɗannan cin zarafi na shafar al'umma ba tare da yin la'akari da matsayinsu ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana a cikin wani rahotonsa cewa kimanin yara miliyan 43 a faɗin duniya sun rasa matsugunansu cikin shekaru 6 saboda bala'o'in da suka shafi yanayi. Kusan ƙananan yara 20,000 ne ke rasa muhalli a duk rana. Nazarin ya nuna adadin yaran da suka rasa muhallansu a cikin ƙasashe 44 saboda sauyin yanayi, ambaliyar ruwa, guguwa, fari, gobarar daji tun daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2021. Kasashen China da Philippines na daga cikin kasashen da suka fi samun yawan adadin yara da suke rasa matsugunan su. Duk da haka, rahoton ya ce lamarin ya fi shafar yaran da ke cikin kasashe mafi fama da talauci. Babbar Director UNICEF Catherine Russell ta ce muna da kayan aiki da ilimin da zamu iya tunkara wannan kalubale da ke kara ta'azzara wanda ke shafar yara, amma ba ma daukar matakai cikin sauri. Alƙaluman na yanzu sun nuna cewa kusan yara miliyan 96 a cikin shekaru 30 masu zuwa za su iya rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwan kogi, yayin da guguwar iska da guguwa za su iya raba mutane miliyan 10.3 da yara miliyan 7.2 da mahallansu a cikin shekaru 30 masu zuwa. Kasar Philippines ta saka dukkan filayen jiragen samanta na fasinja a cikin shirin kota kwana bayan wani gargadi da ke cewa ba ma bumai na iya tashi a cikin jiragen da suka taso daga Manila ciki har da wuraren yawon bude ido da dama, kamar yadda hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ba da sanarwa a yau Juma'a. Hukumar ta ba da sanarwar ne ta kafofin watsa labarai, ta ce tana kara tabbatar da gargadin, sannan ta dauki matakan tsaro a tashoshin jiragen sama 42 a duk fadin kasar. An aika da gargadin ne ta hanyar sakon email zuwa ga hukumar zirga-zirgar jiragen sama gami da barazanar tashin jirage daga Manila, babban birnin kasar, zuwa Davao, Bukol da kuma fitaccen yankuna masu yawan bude ido na Palawan da Cebu. A yau Juma'a ne hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta saki wannan gargadin ga manema labarai tare da umarnin da aka baiwa manajojin tsaron filayen jiragen sama na tabbatar da tsaro, bincikar kaya sosai, tare da gudanar da aikin sa ido dare da rana bayan samun barazanar ta email.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A cikin wannan makon ne rundunar da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato mai lakabin Operation Haƙorin Damisa ta ce ta cafke mutane 91 da take zargi da aikata laifuffuka daban-daban a cikin jihar Filato da sassan kudancin jihar Kaduna. Masana harkokin tsaro sun yi tsokaci a kan batun, musamman yadda wasu lokuta ake tsare mutanen da ake zargi lokaci mai tsawo ba tare da an yi masa shari'a ba. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata sanarwa da kakakin rundunar Operation Safe Haven, Captain Oya James ya aike wa manema labarai, yace waɗanda suka kama sun hada da waɗanda ake zargi da garkuwa da mutane, masu kai hare-hare a ƙauyuka, ƴan fashi da makami, masu satan dabbobi, ƴan kungiyar asiri, masu lalata gonaki da sauransu. Rundunar ta ce ta kuma kwato makamai da albarusai da dama daga waɗanda ta cafkin. Na nemi jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar Operation Safe Haven, Captain Oya James, amma bai maido min da amsar sako da na aike masa ba. To sai dai mai fashin baki kan lamura, Mr. Kichime Goyang Gotau, yace sau da dama jami'an tsaro na cafke mutane su ajiye su na lokaci mai tsawo ba tare da sun gabatar da su ga hukumomin 'yan sanda zuwa kotu ba.
Ni ba lawyer bane, amma ita hukuma koko doka na kundin Najeriya ta yi nunan cewa ko da za ka kama mutumin da ake zaton ya yi laifi, za ka bi da shi ne kamar mutumin da kotu ba ta zarge shi ba tukuna. Sai ka bi da shi a matsayin shi na dan adam, sai ka kare mutuncinsa. Amma so da yawa muna ganin da soja da dan sanda da kuma sauran kusoshi na jami'an tsaro na Najeriya, ayyuka da suke yana shan bamban da doka na ƙasa na Najeriya. Misali kamar na Operation Haƙorin Damisa da ke Jos, suna da yanci su yi kamu na mutane da ake zarginsu da wani hali. Doka ya yi nunin cewa idan kai kamo irin wannan, dole ne nan da nan cikin sa'o'i 24 za ka mika su ga hukumar ƴan sanda ta ƙasa. Kuma ƴan jarida kuna da laifi, saboda so da yawa ku ne kuke taimaka ma sojojin nan da kuma ƴan sandan sai abin da suka ga dama. Dole ne ku ɗan jarida ku yi bincike.
Shi ma na shi gefen Malam Sani Suleiman da ke aikin wanzar da zaman lafiya. Yace jami'an tsaro suna gudanar da aikin su ne bisa yadda doka ta tsara na kama masu laifi. Sai dai da mutane za su kauce wa aikata laifi da ma ba ruwansu da jami'an tsaro kenan.
A cikin jami'an tsaro akwai jami'an tsaro na kirki masu kishin ƙasa, ƙwararru wanda suka samu horaswa kuma suke aiki bisa ka'idar aikin su. Ba za su dau mataki na musgunawa ko cin zarafi ko wulakanta dan adam ba, ko da wannan dan adam din ana zargin shi. Matsawar doka bata tabbatar da laifin shi ba, amma kuma dokar ta tabbatar da laifin, to akwai kuma ka'idar doka na wani irin hukunci za a yi, waye zai yi hukuncin. Idan al'umma ta al'ummominmu duk da bambance-bambancen ƙabilanmu da bambance-bambancen addini, muka yadda mu zauna lafiya da juna, mu haɗa hannu, mu magance matsalolin masu aikata laifi a cikinmu, to za mu rage damar da yake tilasta cewa sai an kawo misali sojoji cikin al'umma su aiwatar da aikin tsaro.
Malam Sani Suleiman kenan da ke aikin wanzar da zaman lafiya. Daga cikin waɗanda jami'an Operation Haƙorin Damisa ta cafke, ta ce tuni aka kai wasu kotu aka kuma yanke musu hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger. Yayin da ake ban kwana da lokacin damina a bana, wani abu da ke ɗaukar hankalin mahukunta a jamhuriyar Niger shine rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Lamarin da ya sa hukumomi da masu hannu da shuni a ciki da wajen ƙasar suka so ma shirya taruka domin tankarar wannan batu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da iskan hunturun bana ko iskan gabas ya soma kadawa a jamhuriyar Niger da ma sauran kasashen yankin Sahel a daidai wannan lokacin, na kammala ayyukan noman damana a kasashe kamar jamhuriyar Niger, arewacin Najeriya, kasashen Chad da sauransu. Babban abin da ke daukar hankulan mahukuntan kasar ta Niger a halin yanzu shine fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya. Wannan shi nasa wata kungiya mai zaman kanta da ke samun tallafi daga waɗansu ƙasashen Turai mai suna Sahir Nazari ta haɗa mahukunta na jihohin Doso da na Tawa a garin birnin Kwanni domin yin rigakafin fadace-fadace tsakanin manoma da makiyayan, kamar yadda Abdulrazak Saidu, shugaban ƙungiyar Sahir Nazari, ya yi mini ƙarin bayani.
Abinda da ya tara mu kullum ana ce ana wayar da kai, ana wayar da kai, to sai muka ce to wayar da kan nan kullum bai kai ga mutane ne, menene cikas? Kullum shekara an ce an wayar da kai, an huta, an yi bayani. Sai muka ce to ya kamata duk mutane da suke kura da gandun daji da shari'antu da sojoji duk waɗanda ake kaima korahi, sai muka taro kowa da kowa, sai mu zo mu zamna, saboda a huddu duka kurakuran da aka samu menene ke hana ruwa gudu. Sai aka zo aka yi tsari, ya sa mahimmanci an samu kurakurai da dama waɗanda suka hana a tiyo kan tashi hankalin da ake samu da mace-macen da ake samu tsakanin manomi da makiyayi.
Garin mahukumta Malam Manu Ibrahimu magajin garin Bazaga da ke halarta wannan taron ya ce maganar sabukuwar dabbobi a daidai wannan lokaci matsala ce babba,
saboda a halin yanzu ana samun dabbobi cikin karkara. Shi ne aka ce to yanzu wannan abu yaya ne za a yi a kawo gudunmuwa? Shi wannan project Swiss Aid ya kawo tashi gudunmuwa, saboda a samu sauƙin wannan kusan ba matsala ta biya karama. Shi ne ake ciki yanzu, suka ɗauki niyya lalle za su kawo tashi gudunmuwa ta hanyar ba jami'an tsaro tallahi, ko kuma su yi nazari su diba menene ya kamata su yi saboda manoma su samu sauƙin aiki cikin tsanaki, su ƙara aikin su hankali kwance ba tare da makiyaya sun angume su ba.
To kace sai su a duba a gani, kuma ga an mace aiki tun da an riga an zo ƙarshen damana, sai an ce sai an tsaya an duba ko an gyaran takarduwa yana iya kuma wani abu shi faru kamin wannan lokaci.
Wato project kin ya zo ne da niyyar aiki cikin gogo, ana zashi wannan niyya ba ta da bata lokaci ba,
ya to da kayan aiki da kuɗi da komai,
kayan aiki komai da komai an shiryu na an zo ne saboda a saurari zancin ya hito daga al'umma mu kuwa kinnan al'umma na mun haɗi ga abin da ke cikin al'umma to a kwaliya kenan za a aikata shi cikin gaugawa
a cewar Abdurrahman Udu ne kula da filayen gundumar birnin Kwanne da ke halartar wannan taron ya ce gurin zaman taron shine a samu zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya irin wannan lokacin na kammala ayyukan damana
kenan guri wannan zaman namu a samu zaman lafiya mai dorewa tsakanin mutanen karkara sutu abin da shahi tsakanin manoma da makiyaya menene ka faruwa kuma wace hanya kamata a bi ai maganin su yau muna cikin lokacin da makiyaya ka so mu sabkowa tun lokaci bai yi ba kuma da inda makiyayan nan suka sabko to ko mina abkuwa tun da yau a dokance ba so mu zama ba mu za mu ci mu tsaye da lokacin da ya kamata su sabko to amma ga haida ja sun sabko
taron dai ya wakana a tsawon kwanaki uku tare da halartar wakilan gwamnonin Doso da Tawa da sarakunan gargajiya na waɗannan jihohi guda biyu a garin birnin Kwanne Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako to yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda ya tattauna akan tasirin sauyin yanayi da yadda za a kiyaye shi ga Muhammad Rabo Damba da ƙarin bayani
kalmar canjin yanayi tana nufin bambance-bambancen yanayin zafi da yanayi na dogon lokaci waɗannan bambance-bambancen na iya zama al'amari na halitta amma tun farkon ƙarni na 19 sun samu asali ne daga ayyukan ɗan adam musamman amfani da makamashin burbushin halittu wanda ke haifar da iskar gas a tasirin greenhouse Malam Awal gani yake cewa
yake sauka natural ba she su zubo a yakashin sun tashi she su zubo zafin ya fice kimani wannan na daga cikin babban dalilin da yake haddasa canjin yanayi to a cikin dalilan mun kasa shi kuma gaba yana da kananan dalilai kaman haka samar da makamashi wato akwai mutane da suke daukan itatuna su zo su kona har su yi su gawayi wannan yana ka canjin yanayi sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi na yau da kullum wato kaman su izin a ce yau injin kera mota shi yasa yanzu a turai aksari ake so komai da electricity yake aiki inji yana haddasa canjin yanayi ba na wasa ba to yanki itatuna a kananan dalilai shi ma yana canjin yanayi don itatuna abu inda itatuna yake da yawa masana canjin yanayi suka ce yana jan ruwan sama to idan ka yayyanke itatuna to inda aka san cianin amfanin itatuna ma na kiran shi la lutte contre le désertification wato shi azu ana shuka itatuna shi yana koran desert inda aka shuka itatuna desert na matsawa baya in an shuka itatuna desert na matsawa baya to ku a desert ana shuka itatuna domin desert ya matsa baya ku kuma ku zo kuna yanke itatuna kuna matso da desert to yanke itatuna yana jawo canjin yanayi
abubuwan da ke haifar da sauyin yanayi sun hada da dalilan samun makamashi yaduwan masana'antu fasa dazuzzuka don biyan bukatun dan adam tsara hanyoyin sufuri don kyautata rayuwar dan adam gine-gine bin hanyoyin samar da abinci bukatar makamashi da sauransu ga manoma wace illa canjin yanayin zai haifar Malam Adamu Mesaje yace
to a takaice dai canjin yanayi kaga kaman mu nan mutanga wandare da can ba mu san shi ba kaga noma a gojen mu nan lokaci biyu muke amfani da shi to a lokaci biyu nan a kokacin da in aka shiga rani muke amfani da ruwan kogi ko kuma ruwan tafki da muke tsayarwa kaga muna wannan wahalan mu ja abin pompi da wanne-wanne to yanzu da canjin yanayi ya zo kuma kaga akwai wani hatsin da muke shuka shi kuma she kakata buso muke shuka to yanzu abin da ya zo mun shuka canjin yanayi ya zo ya fara fidda kai shi kuma asalin wannan hatsin bai son ruwa ruwan ya zo ya taba shi dai ya lalace gaba daya to masara hakan tafiyan da muke tafiya da shi yanzu shi ma in ya fara tsira ne aka fara rana shi kaga ya so maja in canjin yanayin ya zo ruwan yayi masa yawa kuma wanda ya fara fitan bai je maka amfani ba she fara lalacewa gashi dai ya fara gindinsa ya fara ja kowane irin taki ka zuba masa kuma bai zai sake kama ba don tun cikin jijiyan in ya mutu to mu je kuma kaman abin da ya gano ma fondateur shi asalin shi gashi dai muna shuka shi a raba ne to amma shi ma ruwa yayi masa yawa banan nan da muka shuka shi ruwa yayi masa yawa duk hakan ne ya lalace irin ka aje shi a wuri da ba she ka je ka dasa ban dai sanye masa yawa dai ya fara tsira mu dauka mu je mu tona wuri mu sassaka shi ya kama to canjin yanayi ya kawo banan nan duk wayannan abubuwan in ya lalace bai kama ba ruwa yayi masa yawa ya lalace yanzu kuma in ka lura kaga tafiyan da muke nan ana rana mu haka ce mun shiga kaka can kuma da azhar yayi Allah da ikon sa shi kaga yanayin sanjin kuma yazo har mutane na ce kai wannan kam ruwan bazara ake ce da Hausa ne ko kuma ya kuka ce a dama wannan ruwan ai yana zuwa amma banan nan ruwan ya zuba da yawa to zaka tambayi Allah ya kuma sanji yanayin yazo ne ai mu ne zamu sanja halayen mu koma gare shi mu tuba mu istighfari don sabili da sanjin yanayin a guje mu ne ba a gujen shi ba
sauyin yanayi yana da tasiri ba kawai kai tsaye kan dabbobi ba har ma da tasiri kai tsaye kan cututtukan dabbobin Malam ma'azan makiyayi na mai cewa
game da sha'anin kiwo kuma to ba ne dai zamu ya cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ba a dai jijjiki har hakan nan ba kan an samu ruwa sosai kuma an samu kuma nima an samu albarkacin shukoki ka alhamdulillah akwai amma shekaru biyu zuwa uku nan ne gaskiya dai aka dan samu tangarda da matsaloli game da yanayin rayuwa kaga ruwa ta yawa kuma matsala in bai yawa ba matsala amma bana kam alhamdulillah to she dai a zuwa karshen ne bin ya dan ja baya kadan amma muna yi ma Allah godiya alhamdulillah
canje a yanayin zafi ruwan sama da fari na jefa waɗannan al'umman cikin hadarin talauci da yunwa tasirin zamantakewa da tattalin arziki mai girgizawa na da halaka da sauyin yanayi abin na shafar kusan kashi 40 cikin 100 na mutane masu fama da talauci abin ya zama kamar rauni Malam Iliya ya kara da cewa
yanayin canjin yanayi abin da yake kawo canjin yanayi ya kawo zafin gari ko zafin jiha gaba daya rishin albarkatun daji abin da duk yanayin da ya zama cewa ba kuma irin bishiyoyi manya da kanana to dole sai a samu canjin yanayi a wajen mai zafi wanda zai kawo zafi a gari ya kawo zafi a gurare daban-daban inda ba za a samu kwanciyar hankali ba amma da inda ya zama cewa akwai yanayi mai dadi a wajen to akwai bishiyoyi manya akwai kananan bishiyoyi za su ba dan adam kariya mai kyau ta lafiyar jikinsa manyan bishiyoyi kuma za su ba dan adam kariya ta zafi ba zai kiduma jama'a har a rika barin guri zuwa wani gurin da neman sanyi ba canjin yanayi kenan duk inda ya zama cewa akwai bishiyoyi manya akwai kanana to ba a canjin yanayi mai zafi a wajen sai dai a yi mai sanyi kuma mai dadi don haka idan ana so a yi rayuwa mai kyau mai dadi sai a dasa bishiyoyi manya da kanana manya su zama koda ba a duka unguwa ba ya zama duk irin kilomita 1-2 akwai bishiyoyi masu girma wanda za su kare iska in sun kare iska mai zafi su kuma su kawo mai sanyi ma jama'a bishiyoyi su suke kawo canjin yanayi mai sanyi ya dada da gari ya dada da unguwa in akwai bishiyoyi a cikin unguwa to ba a yanayi mai zafi sai dai a yi mai sanyi shine ake cewa canjin yanayi ya zama kala daban-daban wani gurin su samu canjin yanayi mai zafi wani gurin su samu mai sanyi
Tattara ruwan sama iyakance shayarwa kare gida daga zafi cin karancin kuzari da sanya rijiyoyi duk mafita ne don dacewa da sanjin yanayi
amfani da wuta lantarki wato mutane sun yi yawa yanzu wutajen lantarki da kuke kallo shi ma yana sanje yanayi wato akwai abin hikima da Allah ya tsakanin dare da rana dare akwai amfanin ta rana akwai amfanin ta to shi daren an zo kuma an haska kashi wannan ma yana sanje yanayi mutane yanzu sun yi yawa lantarki yayi yawa shi ma yana sanje yanayi macika gayya
domin kam laifin da muka yi nan ko suka yau kamar yanzu da muke cikin shin nan yau dai gashi dai farin da muka yi an yi fari na kwana kadan har muna murna muka ce to hatsin da muka shuka nan zai yi kyau kwana kadan kuma ruwan ya sake dawowa kamar ma yanzu damuna ta kama kuma tafiyan da muke tafiyan nan mun fara shiga rani to abin ya sha'ani ne na Allah in ka ce a haɗu a roƙi Allah kowa shega kai ni mai roƙon Allah mai da zan yi ni na buƙatar ruwan na samu ya manta kuma kai manomin nan baka noma jeji ka kawo kasuwa ya saya ba shi ma jeji sanjin yanayin ta shafe shi sai an yi magana ya ce a'a ashe wato ruwan da ake ce a je a roƙa ko kuma a'a shiga masallaci a koma mallan nan game da abin da zai shafi duk al'umma annabi
Masana kimiyya sun gano cewa kokarin kare sararin samaniyan ozone na jawo sauyin yanayi karara tare da hana fitar kusan tan 135 na iskar carbon dioxide tsakanin 1990 da kuma shekara 2010 Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Damba yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki, sai dai a yanzu haka da yi wani masanin kwallon kafa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan kwallon kafa Alhaji Abibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki. Ga abin da ya ce.
Malawar rashin sa'a, ya sa in ce ma rashin sa'a don ba daɗe kamar ba ta daɗe da haɗa kofin nashon ba, ita ma ta tafiya da anan Najeriya ta dake ta afirka su ta ɗauka wannan a Kamaru ne, kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi Portugal, ga shi dai kalifikasyon tafiya kofin duniya ne aka dake su Portugal suka dake su. U17 ma na yara yanzu na ekip national U17 na yara sun tafi za su yi wasa da Mali ta dake su biyu da banza, suka dawo ƙarshen bolsu da su da Burkina suka dake su. To kaji dai rashin sa'a, to yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya, to kun qualificative nan malawo abin ba daɗi. Premier Makonto Burundi Kamaru ta yi nasara ta daki Burundi, deuxième makon ta Malawi suka yi match ne 2-1, troisième ma da yake babu Kenya ana bukata équipe biyu ne za su tafi Côte d'Ivoire, Malawi ta dake mu 2-1. Yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi Allah ne kawai mu daki Burundi kuma Malawi ma ta daki Burundi, in ba haka ba in Burundi ta dake mu Burundi ta daki Malawi, to Malawi da Burundi ne za su tafi Côte d'Ivoire. Abin ba daɗi game da ƴan wasan Kamaru. Gashi dai sun samu president mai kyau, president Eto'o. Albashinsu kullum kowane wata yana zuba, na ekip ma yana zubawa presidiyolin da suke jeren ekip. Duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a. Kuma ƴan wasan senior na Kamaru sun tsufa. Malawi sun tsufa suna bukatan canji, to a wannan accordin suke yanzu, kaga ban sa Abubakar ya tsufa, Chipon Muti ya tsufa, da kuma Kulu duk sun tsufa, ana bukatan yanzu canji a wannan fannin yanzu suke tattaunawa. Ta kuma U17 nan da kake ji, U17 na yara dama Kamaru ne take rike da wannan kofi, to yanzu dama daga U17 daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwana sabobi ne yanzu suka zo, dama Kamaru ne take rike da kofi, to sabobin yara sun zo, dole babu experience kaga a premier tour aka cire su, wato matsala ya zo da yawa wa Kamaru shekaran nan, kuma rashin sa'a ne kai har manajan ekip wanda suke sayar da 'yan wasa waje, FIFA ta zo ta ce za su zaɓi guda 10 da za a je iPhone su za a yi musu tambayoyi, in sun shiga tambayoyi za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da 'yan wasa. Malawa duka 15 nan manaja ekip da aka ɗauka ɗaya bai shige ba, amma a manajar ɗin ma kenan game da 'yan Kamaru ko ɗaya bai shige ba, babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jihar da zuwan da zai samu waje yana sayar da 'yan wasa waje, FIFA ta daba masa ba. To kadi duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru ya kama 'yan bol, ya kama dirijan ekip, ya kama ga sunan dai.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Ambaliyar ruwa da ta tumbatsa a wata babban madatsar ruwa a yankin Himalayan da ke arewa maso gabashin Indiya ta kashe akalla mutane 31 kamar yadda jami'ai suka fada a yau Juma'a. Yayin da ruwan mai sanyin gaske ya ratsa garuruwan tsaunuka tare da kwashe gidaje da gadoji da kuma tilasta dubban mutane barin gidajensu. Ambaliyar ta fara ne da tsakar daren laran Larabar da ta gabata a lokacin da wani tafki mai dusar karkara a cikin tsaunuka ya cika sakamakon ruwan sama mai karfin gaske. Ruwan ya tumbatsa ne a wani dam mai shekaru 6 wanda shine mafi girma a jihar Sikkim ta India. Sannan ya ratsa garuruwan da ke cikin kwarin Lachan da ke ƙasa. Wannan dai shine mummunan ambaliyar ruwa da ta afku a arewa maso gabashin India a cikin shekara guda da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ba a saba gani ba.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Fiona da ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.